an taba yin wa'azi mutanen da suke cikin ci gaba duwani kire-kire da suke gani da wani internet tana nan wurin tana magana da wanda ke ko'ina a duniya yana kallon ta yana jin ta da wasu motoci masu tafiya da sola da wasu jiragen sama da wani rocket to Allah ya kai sarki ya ga mana cewa an yi waɗansu mutanen da sun fi mu ƙarfin ƙwaƙwalwa sun fi mu ƙarfin technology sun fi mu ƙarfi na gangan jiki sun fi mu ƙarfi na ci gaban masana'antu kaɗan daga cikinsu su ne adawa shi ya sa da Allah ya ba da labarin cewa ya halakar da su a suratul ahqaf ya ce وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ حقيقة مُمْ كَفَى سُعَ دُورًا أَسَائِرًا أَبِنْ دَ قُوَى لِمُكُبَى فقالنا حتى شيء قيامة أبِنْ دَ أَكَي مَعَادَى وَأَكَ بَاسُ نَتْشِيدَ وَا تُحَدْ دُونِيَا تَنَئِي وَلَا أَسَيْكَ بَا وَحَوْسُ إِلُمْ وَنَنَبَى وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً مَنْ سَنْيَا مُتُجِي دَجَنِي da kokonwa amma kuma na an sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay jinsu da ganinsu da kokonwansu bai amfana musu komai ba idan me hadin da ayatin la inda su karka amfani da shi ji da gani da kokonwar da ni'imar da Allah ya musu sai su karka jayayya da ayoyin Allah a ƙarshe kuma abin da suke na ijjibi annabi hudi kenan sai ga shi kuma abin da yake gaya musu ya tabbata aka yi musu ruwan azaba Allah ta'ala ya sa mu dace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم دا سادوا أولنا مساكية تا الحميس قلوب وصر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شكرا دو إيدا إليه إيدا أربعين دبيا سيديدا a 14 ga watan March shekara ta 2024 mun dawo don ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka Masjidul Furqan da ke nan kofar Kona New Extension a Garin Zaria idan ƴan uwa suna biye da mu muna cikin suratul Taha kuma a jiya mun ciki aya ta 16 yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 17 inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa mati ka biye ni ka ya Musa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma tilka biyaminika ya Musa قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
الله مدوكك سلكي bayan ya gama tabbatar da tauhidi ga Annabi Musa alaihi salam ya umurce shi da ibada a jumlace sannan ya umurce shi da sallah a kibi to sai kuma yanzu zai shintida masa zai karfafi gwiwansa da wani abin da zai tabbatar da manzancinsa shi ya ƙara samun nutsuwa sannan kuma idan ya tafi inda Allah ta'ala ya aike shi wannan abin ya zama masa ƙwarin gwiwa da kuma hujja ta yadda mutanen da ya je yi musu wa'azi za su fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne ya aiko shi ko kuma kowane annabi ana ba shi mu'jiza ce da ta dace ga mutanensa gwargwadon irin zamanin da annabi ke rayuwa gwargwadon irin mu'jizan da za a ba shi irin abinda mutane suka dauka yana da kima da daraja abinda ke daukan hankalin mutane to irin wannan mu'jizan ake ba annabin da aka tura musu a wannan zamanin dan haka nan Allah madaukakin sarki zai tabbatar wa annabi Musa da mu'jiza sannan kuma cikin tabbatar masa da mu'jizan akwai ƙara natsar da zuciyarsa da kuma natsar da zukata da fizgan hankalin wanda zai je ma wa'azi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a hannunka ya kai Musa tare da cewa Allah ya san menene a hannun shi amma sai ya tambaye shi Annabi Musa alaihi salam bai kasa gwiwa ba qala hiya asaya sai ya ce ai wannan sanda ta ce hiya asaya sanda ta ce atawakka'u alaiha ina dogara da ita ko ina jingina da ita irin yadda kake ganin makiyaya idan suna tsaye dabbobinsu suna cin abinci sai kaga sun dan dogara sandan sun dan samu kwari na tsayuwa dan haka Annabi Musa ya ce ina dogara wannan sandan wa ahushu biha ala ghanami sannan ina kaboma tumaki na ganye don su kiwo ina kabo ganye da tumaki na don su kiwo waliya fiha ma'aribu ukhra ko kuma wali fiha ma'aribu ukhra duka an karanta ina da kuma wadansu amfanin nukan na daban baya ga wadannan guda biyu haka Annabi Musa amsan da ya bayar kenan sanda ta ce ya Allah ina dogara da ita sannan kuma ina kabo ganye ga dabbobina sannan kuma ina da waɗansu amfanin nukan da sandan ta ce min al-imam abu abdullahi al-qurtubi alayhi rahmatullah yake cewa wannan ayar tana nuni akan cewa ya halatta idan an tambaye ka abu guda ɗaya idan ka tashi ba da amsa ka ba da amsoshin da za su ƙara taimaka ma fahimtar wannan abin da aka tambaye ka ba lalai ka tsaya a kan iya amsar abin da aka tambaye ka kai ba babu laifi kai ƙarin bayani don ƙarin samun fa'ida wanda wannan magana ta sa gaskiya ce domin ku akwai misalai da dama a cikin nassoshin alƙur'ani da bisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wani mutum cikin mutanen da suke aiki a jirgin ruwa ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah mu mutane ne da rayuwar mu tana teku ne a mafi yawan lokaci muna tafiya a jirgin ruwa wani lokaci muka jika ruwa wanda yake ba zai ishe mu ba in mun ce za mu sha ruwan kuma mai alula da shi mai sallah ba zai isa ba shi kuma ruwan teku kowa ya sani yana da zarfi ba ruwa ne da ake iya shan shi haka ba ya rasulullahi ya zani yana tambaya game da yaya hukuncin ruwan teku ta fuskacin alula da shi ibada da ainihin ruwan teku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu ruwansa mai tsarki ne mataccen abin da ke cikin ruwan ma shi ma mai tsarki ne, halal ne a ci. Kaga ya tambayi hukuncin ruwa, shi aka faɗa masa hukuncin ruwa da hukuncin dabbobin ruwa. Don haka duk dabban da suke tana rayuwa a ruwa ya halatta a ci, tana da rai ko ta mutu. In aka samu mushin kifi ko mai girmansa, to kifi baya mushi. Haka dabba da aka san tana rayuwa a cikin ruwa, to ko da an same ta matacciya ba ta yin mushi. Kaga abin da ya tambaya abu ɗaya ne, amma an ba shi amsa nawa? Amsa biyu. Al-Imam Abu Abdullahi Al-Qurtubi ya ce wannan aya tana ƙara tabbatar da cewa in an tambayi mutum babu laifi ya ba da amsa wanda zai yi ƙarin bayani, ya ƙosar da bayani a kan tambayar da aka yi masa. Misali na biyu, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah ya rawaito hadithi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dawowa daga Hajjatul Wada, ya haɗu da waɗansu karabka a cikin su akwai wata mata ta ɗaga wani yaro ta ce, ya Rasulullah, ali hadha hajjun, shin wannan yaron shi ma in yi aikin hajji hajjinsa ta yi? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, na'am walaki ajrun, haka ne tabbas, in ya yi aikin hajji aikin hajjinsa ta yi, ke kuma ke kike da ladan aikin hajjin nasa. Kaga ta tambayi hukuncin aikin hajjinsa, shi kuma sai ya faɗa mata da hukuncin aikin hajji da kuma ladan aikin hajjin wa zai samu. To abinda Annabi Musa ya yi kenan, an ce menene a hannunka ya kai Musa? Kaga idan ya ce sanda ta ce kadai, ya ba da amsa, sai ce hiya asaya, kaga ɗaya kenan. Sanda ta ce a tawakkau alaiha, ina dogara da ita, kaga bi kenan. Wa ahushu biha ala ghanami, sannan ina taɓo ganye da ainihin tumakin da nake kiwonsu. Waliya fiha ma'aribu ukhra, sannan ina da waɗansu amfanin nukan na daban wanda ma ba waɗannan ba, da sauransu da sauransu, ina abubuwa da ita. Kaga sai da ya ba da amsoshi nawa? Huɗu. Don haka nan wannan su ne amsoshin da Annabi Musa alaihi salam ya ba Allah, ya tambaye shi menene a hannunka ya kai Musa. A cikin waɗannan ayoyi ko kuma cikin wannan tambaya da amsa da Allah ta'ala ya yi ma Annabi Musa, Annabi Musa ya ba da amsa, to akwai fa'idoji guda biyu da za mu iya fahimta. Fa'ida ta farko, cewa Annabi Musa alaihi salam yana da sanda, wanda wannan sandan tana da amfaninnika masu yawa. Annabi Musa alaihi salam yana da sanda, kuma sandan tana da amfaninnika masu yawa. Kaga sandar da ke hannun Fulani a yau makiyaya, wannan sandan ita ma akwai amfaninnika mabambanta da take yi, tana amfani da yawa. Idan ka tambayi makiyaya, za su zayyana maka amfaninnika da yawa da sanda ke yi. Annabi Musa alaihi salam yana da sanda, wanda wannan sandan amfaninta takan amfani dabbobi, takan amfani mutane. Sandar tana amfanin dabbobi don yana kora su, yana kaɓo musu ganye don su ci, yana ainihin jan su da tafiyar da su zuwa inda yake so ya kai su, su kiwo da wurare wanda suke masu kyau, da wuraren shan ruwa, da wuraren cin abinci da sauransu. Kaga tana amfanin dabbobi, shi kanshi a matsayinsa na ɗan adam yana amfana da sandan, sannan kuma ya ce akwai waɗansu amfanin nukan ma na daban da yake yi da ita. Kaga kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wannan sandar tasa tana da amfanin nuka da yawa, to dama haka rayuwar annabawa take. Duk inda annabin Allah yake, to rayuwarsa rahama ce, rahama ga dabbobi, balantana mutane. Haka nan duk inda malamin da ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cewa malamai magada annabawa, wanda kuma wannan ya tabbata a cikin hadisi al ulama'u warafatul anbiya to duk malamin da ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar sa rahama ce ga mutane ba mutane kadai ba rahama ce hatta ga dabbobi domin haka rayuwar annabawa take kuna lokacin da muka karanta kisar annabi Musa da annabi Khidir alaihi wasallam irin yadda fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma irin yawace da kai komo da suka yi da annabi Musa da annabi Khidir alaihi wasallam a ƙarshe annabi Khidir yace rahmatan min rabbi wannan abubuwan da muka yi dukkan su rahama ce daga wurin Allah wannan garin da muka shiga ko kuma jirgin ruwan da muka shiga a karan fayli har na nemi in aibata ta kaga kamar zan fasa ne to rahama ne da tausayawa ga masu jirgin haka nan garin da muka shiga na kama yaro na kashe shi inda annabi Khidir alaihi salam to wannan kisan da ne masa rahama ne ga yaron kuma rahama ne ga iyayen shi haka nan a wannan garin da muka je wani gari na tsaya na tayar da garin da ke nema ya fadi na marayu shi ma wannan aikin rahama ce daga wurin Allah madaukakin sarki dan haka rayuwar annabawa take da duk mutane kirki shi yasa ake fata duk inda kake a kowanne irin mataki kake akwai irin rahamar da zaka iya zama sanadi ga al'umma idan ka zama dan kasuwa kar ka dauka Allah ya baka dukiya kai abin da kaga dama da ita ka rika azabtar da mutane da dukiyar da Allah ya baka da irin nau'in kasuwancinka wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane dukiya ta Allah ce wa tuhum min malillahi alladhi ataku wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi idan ka zama mai sana'a to ka zama rahama ga al'umma a sakamakon sana'arka idan ka zama ma'aikaci wanda kake aiki na gwamnati ko na kamfani wanda kake mu'amala da mutane to wannan mu'amalar taka ko wannan aikin naka a asibiti ne a kasuwa ne a kan hanya ne kai dan sanda ne ko soja ne kai ko ɗaya daga cikin jami'an tsaro ma'aikacin gidan yari gidan gyaran hali duk inda ka samu kanka ma'aikacin asibiti dan kasuwa duk inda kake ya zama cewa a cikin mu'amalarka da mutane akwai rahama akwai tausayawa ya zama mutane suna san barka da yadda kake mu'amala da su wannan ta dace da rayuwar annabawa wannan ba shakka ita ce rayuwar da Allah madaukakin sarki yake so bayin sa su yi ita ce rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kuma yake so ainihin bayin Allah mabiyansa masoyansa su kwaikwaya su rika yi har ma yana cewa innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq ni fa kawai an turo ni ne baya ga sakon tauhidi da tsaida addini na gaskiya to daga cikin manyan dalilan da Allah ta'ala ya aiko ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine dai in cika kyawawan dabi'u dan haka jama'an musulmi mu rika koyi da rayuwar annabawa annabi Musa alaihi salam hatta dabbobin sa yana tausaya musu har dabbobin da yake kiwo yana tausaya musu kaga karka tambaye irin yadda yake tausaya ma wannan matar tasa mun karanta a baya sanyi take ji amma dai ya rubu yana ta neman ya za a yi tare da cewa dare ne mai duhu tare da cewa suna cikin yanayi na hadari sun fata hanya amma hankalin shi na kan ya za a yi a samu mata wutan da za ta kunna ta ji ne kai ka san annabi Musa ba zai bar matarsa da yunwa ba kuwa kai ka san annabi Musa ba zai bar matarsa ta tagayyara ba dan haka annabin Allah annabi Musa alaihi salam yana da tausayi ga iyalansa yana da tausayi ga dabbobin da yake kiwo a nan wurin ba wai yana tare da dabbobin bane kamar yadda siyakin ayoyin suka nuna amma ya yi kiwon dabbobi a lokacin da sirikinsa wanda ya bashi auren 'ya ya gindaya masa sharadi cewa zai ba shi auren Esther dan ya ainihin abiya abisa sadakin cewa zai yi kiwo na shekara 8 ko kuma shekara 10 idan yana so ya ƙara shekara 2 din ya cika shekara 10. Dan haka wannan fa'ida ce mai muhimmanci ya ku bayin Allah mu tausaya ma junanmu mu kaunaci junanmu mu ainihin kyautata wa junanmu a kowane irin mataki muke Allah ta'ala ya sa mu dace. Fa'ida ce biyu Annabi Musa alaihi salam ga shi yana kiwon tumaki ko kuma yayi kiwon tumaki to ba Annabi Musa kadai ba babu wani annabin da Allah ta'ala ya turo shi a doran kasa face shi ma sai da kiwon dabbobi kiwon tumaki. Hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan cewa babu wani annabin da Allah ya taba aiko shi a doran kasa face sai da Allah ya sanya cikin kaddarawarsa sai da ya fara training dinsa da ainihin kiwon tumaki. Misali hadisin al-Imam al-Bukhari wanda Abu Huraira ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Allah bai taba aiko wani annabi ba face sai da ya hore shi da ainihin kiwon tumaki kafin ya bashi annabta. Duk annabi da Allah ta'ala ya taba turowa sai da Allah ta'ala ya jarrabe shi ya hore shi da kiwon tumaki kafin Allah ya bashi annabta da manzanci ya ci gaba da wa'azi kuma yana karantar da al'umma yana shiryatar da su. Haka nan akwai hadisi cikin sahihu jami' sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanama. Allah bai taba aiko wani annabi ba face sai da ya sanya shi yayi kiwon awaki kiwon tumaki. Wa ana kuntu ar'aha li ahli makkah bil qararib. Ni din nan ma da kuka gani a da na kasance sana'ata ina kiwon dabbobi kiwon tumaki ga mutanen makka a qararib ko kuma suna biya na qararib. Abin da ake cewa al qararib ko dai wani wuri da ake kora dabbobi daji cikin dazuzzukan makka wanda aka yi kora dabbobi a jiya kiwo ko kuma cikin fasarar da malamai suka yi ma al-qararir shine kuɗi da ake biyan shi ladan kiwon da yayi. Kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ma zauna bane, Annabi yana da sana'a da ta jama'a musulmi kowa ya samu sana'a kuma in so samu sana'ar ka kacce zama ɗaya su zama ko biyu ko uku ko sama da haka. Yau da gobe ya karanta mana haka Allah ta'ala ya samu dace. Dan haka nan wannan hadisi ya tabbatar da cewa kakaf annabawan Allah gaba ɗaya annabawan Allah babu wanda bai taba ainihin kiwon tumaki ba. Haka akwai hadisi hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yana cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim. Jabir yake cewa kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam najni al-kabasa. Wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna samu ƴaƴan itacen al-kabas. Al-kabas wani itace ne cikin itace na biji yana da kama da inabi, yayi kama da inabi wanda ba a samun shi sai a cikin dazuzzuka. Ƴaƴan itacen yana da kama da inabi. Jabir ibn Abdullah yace muna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam muna samu wannan ƴaƴan al-kabas din. Wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rika ce mana, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mana alaikum bil aswad min, in kun je tsebowa ku samo wanda yayi baki ne bakin za ku rika tsunkowa. Fa innahu atyabuhu, domin bakin shi yafi zaki shi yafi dadi shi yafi kyau. Qalu akunta tara al-ghanam, suka ce ya rasulullah hala dai da kai kiwon tumaki ne saboda akwai nau'in itace wanda yake in ba makiyaya da ke rayuwa a jeji ba su shiga can su fadi can su tashi can su kurda can to akwai dan su surura da suke sani akwai itace da suka sani cewa idan dabbobi sun ci ƴaƴan itace kaza yana ƙara musu lafiya in sun ci ganyen itace kaza ko sun ci ciyawa iri kaza suna gudawa ko suna samun lalura na rashin lafiya in suna cin kaza da kaza yana ƙara musu kaza da kaza makiyaya da suke rayuwa a jeji ko suke yawan mu'amala da jeji sun san waɗannan abubuwa dan haka Jabir ibn Abdullah yace sai muka yi mamaki a'a ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan ɗan itacen wanda a jeji ake samun sa wani ilimi ne wanda yake galibi wanda suke rayuwa a jeji sune suka san shi suka ce ya Rasulullah halaka yi kiwon tumaki ne a da qala wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha yace akwai wani annabin da Allah ya turo shi face ba sai da yi kiwon tumaki ba duk annabin da Allah ya aiko sai da yi kiwon tumaki akwai hikima a cikin dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yakan jarrabi annabawansa da kiwon tumaki kafin ya ba su kiwon mutane akwai hikimomi akan haka malamai sun yi rubuce-rubuce sun tattauna akan hikimomin da ke ƙarƙashin Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa su fara koyon kiwon tumaki kafin su ainihin jagoranci al'umma su shugabanci al'umma daga cikin malaman da suka yi maganganu akan wannan kasancewa Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka sun rawaito hadisin Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa wallazi qalahu al-a'imma والذي قاله الأئمة أبين دما لما يسكى فأى أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم حكمة دكي تشكين يبدأ الله تعالى يكن جرد أن نباوى دكي وانتما كيكا فين يباس أن نبتا ليأخذوا أنفسهم بالتواضع سبو دا سجاو ما ستوالئ هذه حكمة تفرقو سبو دا ما سكي وانتما كي تؤنسان سبو التوالئ ba sa jiji da kansu cewa su suna da wata dukiya da suke sa su hura hanci dan haka cikin hikima ta farko inji Al-Hafiz Ibn Hajar kiwon tumaki da annabawa ke yi takan sa su taso da tawalu'u ba su da jiji da kai duk wanda kaga yana jin kansa sawa'un sanadiyan ilimi ko sanadiyan arziki ko sanadiyan matsayi to wannan mutumin bai fahimci addini ba Allah ta'ala musamman yakan shirya annabawansa akan tawali'u da rayuwa mai sauki da ƙasƙantar da kai ga Allah da ƙanƙantar da kai ga mutane da rashin ɗaukan al'amura da zafi da rashin taƙama da kankama da alfahari don haka na cikin dalilan da yasa Allah ta'ala yakan jarrabe su fara kiwon tumaki inji Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani wa ta'tadu qulubuhum bil khalwa sannan kuma Allah yana so zukatansu su saba da keɓewa su kaɗai kaga duk makiyayi ya saba da rayuwan kaɗai saboda idan ya kaɗa dabbobinsa ya tafi da su makiyaya ya shiga cikin daji kaga wannan lokacin zai iya ɗaukan awanni ko ya kashe yinin gaba ɗaya ba shi tare da kowa dabbobin nan dai ba sa magana kiwo kawai suka sani suna cin abinci suna shan abin sha in suna buƙatar ruwa ya kora su wurin shan ruwa ya kai su wuri kaza ya kai su wuri kaza don haka nan zai iya kwashe yini gaba ɗaya bai magana ba sai dai ɗan irin alamun da makiyaya ke ma dabbobinsu wanda wani lokaci har da magana don haka Al-Hafiz Ibn Hajar yake Allah yana so annabawa su saba da keɓewa kamar yadda ake so mutum ya zama wani lokacinka ka ba Allah ne za ka ware shi ne ka samu wuri ka zauna ko a masallaci ko a wani ɗaki cikin ɗakuna ko a ƙarƙashin wata bishiya ko a wani wuri kawai ka keɓe kana ambaton Allah kana istighfari kana hailala kana salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kana zikirora da lafuzan da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana karatun alqur'ani kana addu'o'i na neman biyan buƙatarka na duniya da lahira a wurin Allah madaukakin sarki wannan tada ce ta mutanen kirki wannan ta dace ta annabawa to Allah na so su saba da irin wannan shi yasa yakan sanya su ya fara horar da su da ainihin kiwon tumaki da Al-Hafiz Ibn Hajar hakanan Al-Hafiz yace wa yartaqu min siyasatiha ila siyasati umami sannan Allah yana so su koyi yadda ake jagorantar tumaki ake jagorantar dabbobi a kula da su a sanya su yi abin da ya kamata su yi rayuwa cikin tsari kada su rika shiga gonakin mutane to Allah ta'ala yakan sanya wato su ainihin saba da jagorantar marasa hankali kafin kuma a zo a ba su jagorancin mutane wanda cikin su akwai masu hankali akwai wanda hankalinsu daidai yake da na dabbobi akwai mutanen ma da dabbobi sun fi su hankali kamar yadda Allah ta'ala yace wa laqad ra'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall cikin mutane akwai wanda yake yadda ka san dabbobi haka suke bal hum adall kai sun ma ku dabbobi bacewa sun fi dabbobi matsala sun fi dabbobi wahalar mu'amala ulaika humul ghafilun waɗannan su ne rafkanannu to tunda kasancewa idan an aiko annabi cikin mutanansa akwai masu zurfin hankali akwai masu tunani da hangen nesa akwai masu basira akwai mutanen da tunaninsu kamar na dabbobi ne akwai mutanen da dabbobi ma sun fi su hankali wannan na cikin hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki yakan jarrabi annabawa ya fara horar da su da kiwon tumaki kafin a ba su kiwon mutane daga cikin malaman da suka yi magana akan hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki yakan jarrabi annabawa da kiwon tumaki kafin ya ba su jagorancin al'umma akwai babban malami al-imam ibn battal a cikin littafin da yema sahih al-bukhari shi sahih al-bukhari yake cewa ma'ana qaulihi alayhi salatu wassalam ma ba'atha allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanama wallahu a'lam abinda wannan hadisi ke nufi Allah shine mafi sani anna zalika tawfi'atun wa taqaddamatun fi ta'rifihi siyasat al-ibad wannan gabatarwa ne Allah yake fara masa ne ya fara fahimtar yadda yake jagorantar bayin Allah madaukakin sarki ya gane yadda yake jagorantar mutane ya ba abun mataki mataki ya fara da wanda ba sa jin magana ba sa gane abubuwa cikin sauki wani lokaci sai an dake su sai an kora su to ya fara da waɗannan dan ya samu training ya samu horo na musamman yadda zai jagoranci al'umma bayin Allah madaukakin sarki wa kibaran bi ahwali ra'ati ghanam sannan kuma idan muka yi la'akari da yanayin yadda masu kiwon tumaki suke in muka lura da su to za mu ga cewa wa ma yuhibbu ala ra'iha min ikhtiyari kala ilaha za mu ga cewa makiyaya dabbobi makiyaya tumaki a koda yaushe suna kokarin zaɓen irin ciyawar da za su kora tumakinsu don su je su kiwo a ciki ba kowane irin ciyawa makiyaya suke kora dabbobinsu su shiga ciki su kiwo ba akwai ciyawan da in sun gani sai dai su zaga su wuce ba tare da sun tsaye da dabbobinsu ba kaga sun san cewa ciyawa iri kaza ya dace da su ciyawa iri kaza bai dace da su ba to irin wannan ɗabi'ar ta makiyaya al-imam ibn battal yace na cikin abin da Allah yake so annabawa su koya cewa cikin mutane akwai abin da ya dace da mutane akwai abin da bai dace da su ba sannan a rika kai mutane zuwa ga abin da zai taimake su ya ƙarfafi imaninsu ya gyara aqidansu ya gyara mu'amalansu don haka irin wannan tausayin na makiyayi da yake ma dabbobinsa suna cin abin da Allah yake horar da annabawa su fara koya su iya kafin har su zo su fara ainihin jagorantar al'umma wa iradaha afdala mawaridaha وإرادها أفضل مواردها وكما يد زيدك فورا سوء زوى مكي كاو ورن دي كما تسجي سشاروا ورن روى مكي أبتا إذن ياسان سنة بقات الروى ومكي أينا من ينا تنانين إنازي كيس سشاروا كاغا أنا كوكودي وشي زم السنة رنسا ينا لأكري لسو ينا لورادة نسكي بقاتا وحكا الله كي بقاتا النباوة sadaka lura da halin da al'umma ke ciki kuma suna kokarin magance musu a gurgudan abin da Allah ta'ala ya sauke musu ya hore musu wa ikhtiyari al-masrah wal-marahilaha kuma zaka ga makiyayi yana neman madabbobinsa inda za su shakata akwai lokacin da zai lura cewa inuwa suke bukata sai kaga ya kai su gindin wata itaciya kawai ya kai su suna hutawa a geji suna hutawa suna shan inuwa saboda ya fahimci rana ta yi yawa ko kuma ya kai su inda za su ainihin kiwo cikin nishadi cikin walwala haka nan yakan lura da wajab kasiriha sannan idan wata ta kare a cikin su yakan koyi ya zai dora ta warriski bi da'ifiha sannan zai koyi yaya zai rika tausaya ma masu rauni wata dabbar sabuwar haihuwa ce wata dabbar ba ta da lafiya makiyayi na nan yana tausaya musu hatta wurin tafiya idan da za a yi sauri ne sakamakon akwai marasa lafiya ko akwai sabuwar haihuwa ta haihu ana cikin ciwo zai lura da yaya zai taimaka mata tausaya mata wannan tausayin na cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so ya shiga cikin zukatan annabawa ومعرفة أعيانها وحسن تعهدها حكا نزيك أعرف هنسر أي إيقوسي دا بمبنسا بمبنسا لكي فكانوا وانا ندبر دا وانسا ندبر وانسا ندبر وانسا ندبر لي حقوليتي وانسا أخير سنة دا سوكين هالي سنة دا حقولي وانسا سنة دا جوليا غمدا يموع وانسا سنة دا جوليا غمدا كشي وانسا باسا دا جوليا وانسا راغوان جا دا دي أسا وانسا جاناسا to wannan tantance dabi'un dabbobi idan Imam Ibn Battal yace na daga cikin dalilin da yasa annabawa Allah yakan jarrabe su ya horar da su da kiwon tumaki sannan da irin yadda makiyaya suke kokarin su ainihin saba da dabbobin nasu su saba da tumakin nasu to wannan saban shi ma zai musu amfani idan Allah ya ba su annabta suka zama suna jagorantar al'umma da dai sauran bayanan da Imam Ibn Battal yayi haka nan Sheikh Islam Ibn Taymiyyah shi ma a cikin Ar-Radd 'ala al-Isna'i yake cewa fi dalika lil anbiya'i hikmatun balighatun a cikin kiwon dabbobi da Allah yakan sa annabawa su fara da shi kafin kiwon mutane to akwai hikima mai girma wacce ta kai makura cikin hikima da kuma girma وتدريج من الله تعالى لهم الى كرامته da kuma yadda Allah ta'ala yakan karrama annabawansa a hankali a hankali kaga kiwon tumaki ba abu ne na daukaka ba to amma kuma Allah zai kai su mataki madaukaki sai ya rika bi musu a hankali yana daga darajar su a hankali daga makiyayi daga baya sai ya daina kiwon sai a bashi annabta yana sabon annabi yana wa'azi waɗansu sun karɓe shi wasu basu karɓe shi ba yana gwagwarmaya har daga baya inna nahnu narithul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah yace mu mukan taimaki annabawan mu da mu'minai tun a rayuwar duniya daga baya sai Allah ya taimake shi kamar annabi Yusuf alaihi salam shi ma sana'an da suke yi kenan a gidansu kiwon tumaki shi ma har akan fita da shi wata rana akan haka ne ma aka je aka saka shi a rijiya daga wannan wurin kiwon wanda daga nan wurin kuma Allah ta'ala ya ta daga darajarsa a hankali a hankali har ya zo ya zama azizun misr ya zama annabi yusuf ya zama abin da ya zama a doron kasa don haka nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace Allah madaukakin sarki yana karrama annabawansa ne amma mataki mataki a hankali a hankali dan haka Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa menene a hannunka ya kai Musa annabi Musa ya ce sanda ta ce ya Allah ina dogara da ita sannan ina kakkako madabbobi na wato ganye na bishiyoyi kuma ina da waɗansu amfanin nukan da suke nan a cikin wannan har ila yau akwai ishara akan yadda Annabi Musa yake tausayawa waɗannan dabbobin idan yana tausaya ma dabbobinsa a matsayinsa na mai kiwo to hadisi ya tabbata cikin sahihi Bukhari hakan ya tabbata cikin sahihi Muslim hadisin Abdullahi ibn Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan ku za a tambaye ku abinda aka ba ku ciyo yace fal imamul ladhi 'ala an-nas ra'in shugaba da Allah ya shugabantar da shi akan mutane makiyayi ne wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi kuma Allah zai tambaye shi akan ciwon da aka bar shi to kaga duk wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da shugabanci wallahi sai yayi da gaske sannan zai samu tsira duk shugaban da bai da rahama da tausayi na al'ummarsa al'umma na cikin wani hali amma yana cikin yana bujetin wani abu na daban Allah ya baka jagorancin al'umma amma kana can suna cikin wani hali kai baka damu ba to ka sani cewa Allah madaukakin sarki kai ma ba zai tausaya maka ba sawa'un shugaban kasa kake ko gwamna ne kai ko chairman ne kai ko wani minista ko wani commissioner wanda aka ba shi kula da wata bangare cikin bangarora na gwamnati wani director ne wani farm tech ne dukkan abin da Allah ta'ala ya dora ma mutum ne shugabanci sai ya zanto ya ha'inci al'umma baya tausaya musu baya kallon me zai je ya dawo kaga ana satan kuɗi har da wanda ya wuce hankali to dukkan wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da shugabanci ya duka irin wannan wawusan har ya sa wannan abin ya zama ɗabi'a ga mutane kowa ma ya zama mahaici saboda yana kallo wani ya saci biliyan kaza wani ya saci biliyan kaza wani ya saci kaza wani ya saci kaza da haka mutane kowa sai ya zama mahaici ya zama ruwan dare dama kuma ana cewa annasu ala dini malikihi mutane suna kan addinin shugabanninsu duk lokacin da shugabanni suka riki wata ɗabi'a to ita za ta gangaro daga sama haske ta zo har zuwa wanda yafi kowa kasancewa na ƙasa kowa sai ya ɗabi'antu da irin ɗabi'arsu shi yasa wata rana wani bawan Allah yana dawowa daga tafiya zai shiga gari sai ya ga wata akuya ta ja da baya ta tunkuyi wata akuya sai da ta faɗi sai aka ga wannan mutumin ya ajiye kayansa ya yi kasake haka ya shiru ya ce kai akwai matsala fa suka ce yaya daga awaki suna kiwo sun yi faɗa hankalinka ya tashi haka ya ce akwai matsala ya ce ina jin tsoron kada ya zama Umar ibn Abdulaziz ne ya rasu suka ce daga faɗin awaki ya ce musu ai saboda adalcin Umar ibn Abdulaziz to adalcinsa hatta cikin dabbobi sai da ya gangaro ba ka ganin dabba na zaluntar dabba ƴar uwanta duk an zama mutane kirki saboda an samu jagora na gari ya gyara kowa da haka ina jin tsoron kada fa ya zo Umar ibn Abdulaziz ya rasu yake wallahi suna cikin wannan tattaunawa yake a bayan gari ne farkon gari kawai sai ga wani ya zo da labarin Allah ya yi ma Umar ibn Abdulaziz sarkin musulmi rasuwa dan haka nan duk wanda Allah ta'ala ya bashi shugabanci a gidanka to ka zama misali wanda za a rika buga misali da kai wurin adalci da tausayin wanda Allah ta'ala ya sanya su a karkashinka matanka da 'ya'yanka idan kana da wata ma'aikata ko kamfani ko kana aiki a wurin da kana da yaran da ke karkashinka to a ga alama da misali na tausayawa da kuma rukun amana da kyakkyawan jagoranci gurgudan abin da zaka iya Allah ta'ala ya samu dace zaka annabi Musa alaihi salam yace yana da wadansu amfanin nikan ma na daban da sandan shi masa sai Allah yace masa qala alqiha
qala alqiha ya Musa فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
الله مدوكاكي سيكي يتشي تو جيفا واندن سندن ياكي موسى جيفا دا سندن ناكا تند كيكنكا كادم خسنا دا أمخان النكا ندبا bayan wanda ka lissafa to jefa sandan yau zaka ƙara gane waɗansu amfanin nukan ma da take dashi fa alqaha sai annabi Musa ya jefa wannan sandan fa idha hiya hayyatun tas'a nan take wannan sandan ta zama macijiya tana tafiya ta zama katuwar macijiya kumurcin maciji ta fasa kai tana tafiya wala khudha wala taqaf Allah ta'ala yace ma annabi Musa to kama wannan sandan kama macijiyan karka ji tsoro ka kama wannan sandan karka ji tsoro sanu'idu hasiratuha al-ula zamu dawo da ita sandan da take zamu maida ita yadda take a matsayin sanda ba macijiya bace amma ka kama ta zaka koma sandan ta zamu mayar da ita sanda to ya ga sandan shi dai da yake aiki da ita yake tare da ita ya jefa ta kuma ta zama macijiya da shi kadai a wurin amma kuma yana gaban Allah yana magana da Allah shi yasa a cikin suratul naml da Allah ya ce mishi wa innahu ana Allahul azizul hakim wa alqi asaka فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف حكم يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ده النبي موسى يجيب سندن سيجا تاكوما تافسكي تازم ببوم تيجيا النبي موسى مندن يجويا دبايا كوى جبايا يكرجي تيس أورتا Allah sai ce masa ya Musa la takhaf ya kai Musa karka ji tsoro inni la yakhafu ladayyal mursalun ni manzanni ba sa jin tsoro a gabana ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru dawo a suratul qasas yace wa an alqi afaka falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran walan yu'aqib ya juya baya cikin tsoro da firgici kowai dai baya yi ya tsorata Allah ya ce masa ya Musa aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin ya kai Musa dawo kada ka ji tsoro kana cikin aminci babu abin da zai faru da kai wannan shine abin da Allah ya faɗa ma annabi Musa walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa la takhaf innaka la Musa aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin dan haka anan yace masa kunha wala takhab ka masandanka karka ji tsoro sanu'idu hasiratuha al-ula zamu maida ita sandatta a siganta da kasanta annabi Musa alaihi salam bayan ya ji tsoro Allah ta'ala ya natsar da zuciyarsa wannan na nuni akan cewa tsoro na al'ada ba laifi bane mutum ya ji tsoron abinda an sani bisa al'ada yana cutarwa to wannan ba laifi bane ka ga maciji ka tsorata da annabi Musa shi ma da ya ga sandarsa ta koma maciji ya tsorata har sai da Allah madaukakin sarki ya natsar da zuciyarsa haka nan ka ga kunama ka tsorata ka ga ka ji labarin ga bandit nan zuwa hankalinka ya tashi ka tsorata wannan duka tsoro ne na al'ada ba kai laifin komai ba amma shi ma idan yema mutum yawa idan mutum ya zama matsoraci to wannan aibu ne a gare shi yana da aibu hatta tsoro na al'ada ya tariye maka yawa da zaran wani abu ya zo kai ma zaka firgice ka rufe ka shiga cikin matsanancin tsoro kusarka addu'a Allah ya raba ka da irin wannan tsoron dan musiba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yana addu'a, Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazan wa min al-ajdi wal kasl wa min al-jubni wal bukhli. Ya Allah, ina roƙon tsarinka da ainihin tsoro, kaka sa in zama matsoraci. Wannan waka yace matsoraci baya zama gumi, kowane ne kuma ko dan wani ne. Zaka in dai kana so ka zama gumi akan komai, menene, akan sana'a ne, akan wani abu ne na rayuwa, akan ilimi ne, to kaka zama matsoraci. Annabi Musa alaihi salam tsoro ne ya kama shi na al'ada, amma ba matsoraci bane. Yana da bambanci tsakanin matsoraci da wanda ya ji tsoro. Jin tsoro na daga cikin ɗabi'u da Allah Ta'ala yakan sanya ma ɗan adam lokaci bayan lokaci abin ya taso masa. Amma wa illa Annabi Musa jarumi ne ƙwarai da gaske. Don haka Allah Maɗaukakin Sarki ya ce masa, ka kama sandanka kar ka ji tsoro, za mu mai da ita yadda take a da. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.
الله مدوكاكين سركي يتي ka kuma sanya hannunka a hammatarka. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ. Yanzu an nuna masa mu'jiza ta farko, idan ya jefa sandansa za ta zama macijiya, idan ya kama ta za ta koma sandanta. Wannan mu'jiza ta farko kenan. Sai ce وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, ka sanya hannunka a cikin hamatanta. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, za ka fito da hannun naka yana walwali, yana sheƙi, yana walƙiya, ba tare da cewa kuma wani cutarwa ne ko wani cuta ko matsala ya samu hannun ba. Ba kuma dabo ba ne, ba tsafi ba ne, mu'jiza ce. Ayatan ukhra, ita ma wannan mu'jiza ce ta daban, wata sabuwar mu'jizan ce. Domin lafazin al'aya a cikin Al-Qur'ani yana zuwa da ma'anoni guda biyar. Daga cikin ma'anonin da yake zuwa da shi akwai al-mu'jiza. Kamar nan wurin, kamar faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin. Hakika mun ba Annabi Musa ayoyi guda tara, ba ayoyin at-taura bane, mu'jizoji tis'a, mu'jizatin bayyinatin, kamar yadda al-allama Abdurrahman Abubakar ibn Jawzi ya faɗa cikin littafinsa Nuhatu Ayunin Nawadir fi Ilmi Wujuhi wan Nadhair. Wannan wurin aya na nufin mu'jiza. Allah ya ba Annabi Musa mu'jizoji guda tara, to ga biyu daga ciki. A cikin Suratul A'raf ya faɗi waɗansu, fa'arsalna alaihimu tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. A wuri guda Allah Ta'ala ya lissafa guda biyar. Dan haka Allah Maɗaukakin Sarki daga cikin mu'jizojin da Allah Ta'ala ya bashi akwai buga wannan sandan da yayi kogin Nil ya dare biyu suka shiga ta ciki suka fita, Fir'auna kuma ya shiga ciki ya nutse. Dan haka Allah Maɗaukakin Sarki yace ka saka hannunka a cikin hamatarka, za ka fito da shi yana walƙiya, yana walwali, ba kuma wani cuta ne ya samu hannun naka ba, a'a, mu'jiza ce muka ƙara maka. Ayatan ukhra, ay mu'jizatan ukhra, linuriyaka min ayatina al-kubra. Wannan linuriyaka min ayatina al-kubra, malamai sun fassara ta fassarori guda biyu. Me ya kawo fassara guda biyu saboda wannan lamun din? Waɗansu malaman suka ce lamun ta'lil ne. Idan lamun ta'lil ne, sai fassaranta ta zama cewa mun yi haka ne don mu nuna maka ayoyinmu masu girma, don mu nuna maka mu'jizojinmu masu girma, da wannan sandan da hannun da za ka sa a hamatanka ya fito yana walƙiya, yana kashe ma mutane ido, to mun baka wannan ne don mu nuna maka kaɗan daga cikin ayoyinmu masu girma. Wannan idan an ɗauka lamun ɗin linuriyaka da karanta ya mafi limu ba wani inasba, in an ɗauka cewa lamun talil ne, mun baka wannan ne don mu nuna maka ayoyinmu ko daga cikin ayoyinmu masu girma. Fassara na biyu cewa wannan lamun ɗin lamul aqiba ce, ma'ana lamun ɗin da ke nuni akan cewa a sanadiyan abu kaza, to abu kaza zai faru, wani abu zai faru a gaba, lamul aqiba. Wain kana malaman larabci suna tattaunawa wai shin ma akwai lamul aqiba Qur'ani ko babu ita, akwai wannan sabanin wurin malaman larabci. Amma dai ala ayi halin da malaman da ke ganin cewa akwai lamul aqiba suka ce irin ta ne a cikin fadar Allah madaukakin sarki, qala akhraqataha li tughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra, ka fasa wannan jirgin ruwan ne to a ƙarshe mutanen da ke ciki fa za su halaka. Aqiban su kenan lamul aqiba suka ce ita ne a nan wurin, linuriyaka min ayatina al-kubra, lallai a nan gaba za mu nuna maka, ko mun yi haka ne muna so a nan gaba za mu nuna maka ayoyinmu masu girma banda waɗannan ɗin, za mu ƙara maka waɗansu ayoyin masu girma. Ala ayi halin a zance mafi ƙarfi linuriyaka min ayatina al-kubra, mun yi haka ne don mu nuna maka daga cikin ayoyinmu masu girma. Sai Allah ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha. Allah ya ce to ka tafi wurin fir'auna. Yanzu bayan an shirya shi, an gina shi akan aqida, an gina shi akan ibada, an gina shi akan sallah da mu'amala, sannan an ba shi mu'jiza, an gama kawwana annabi Musa a matsayin shi na annabi, yanzu za a bashi saƙo, za a bashi aikin da zai je ya ci gaba da yi. Sai Allah ya ce masa izhab ila fir'auna innahu tagha, ka tafi wurin fir'auna ka yi masa wa'azi, lalle fir'auna ya wuce gona da iri, lalle fir'auna ya wuce gona da iri, ya ƙetare haji. Abinda ke ake nufi da tagha ai ala wa jawazal hadda, ya wuce gona da iri, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbifu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin. Allah ta'ala ya ce lallai fir'auna ya wuce gona da iri, ya raba mutanen kasar da yake mulka biyu, akwai yan bora da yan mowa, waɗansu yana ta taimaka musu, yana ba su manyan mukamai, yana jawo su jiki, yana danka musu duk wani abin da za su kama ƙasa su zama su ne suka buwaya, waɗansu ɓangaren kuma yana maida su koma baya, yana maida su da baya da baya, mulkin fir'aunanci kenan. Akan wannan Allah ta'ala ya ce annabi Musa ya tafi ma fir'auna wa'azi, domin mulkin da yake yi mulki ne ba na adalci ba. يَسْتَبْعِثُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ, yana kashe waɗansu, yana rayar da waɗansu, don haka Allah ta'ala ya ce ya je yi musu wa'azi, ya ma ainihin fir'auna wa'azi, saboda shi mutum ne wanda yake ya wuce gona da iri. Insha Allah ta'ala nan za mu dakata, idan Allah ya kai mu gobe sai mu ji yadda ta kaya a lokacin da Allah madaukakin sarki yake kokarin tura annabi Musa alaihi salam zuwa ga fir'auna don ya ci gaba da yi masa wa'azi, don ya kira shi zuwa ga ainihin addinin musulunci. Me yasa Allah madaukakin sarki bai ce ya je ya kira mutanen gari ba, sai ce ya je ya kira fir'auna? Me yasa ba zai fara ma ɗaiɗaikun mutane wa'azi ba, sai aka tura shi ya fara ma shi shugaban, shi fir'auna ya fara masa wa'azi? Akwai darussa akan haka, insha Allah ta'ala nan zamu tashi in Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala ala wa a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi